على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar Zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Laraba. Yau 28 ga watan al-Muharram, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437, wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 11 miladiya ta 2015, a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib min Al-Kalim At-Tayyib na Al-Imam Abi Abdullah Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah, wanda ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, tana da shekara 751. Wannan shine darasin mu na 8. Malam ya fara magana akan abinda zai sa zuciya ta miƙe tutar, abinda zai miƙar da zuciya, wanda miƙewar zuciya kuma shine zai sa ubudiyar bawa, wato bawa ya zama cikakken bawa ga Allah Ta'ala, wanda wannan cikar kamalar ubudiyar kuma ita ce cikar walittaka da bawa zai samu. Cikar walittaka kuma ita ce take zama wato dalili na samun kusanci zuwa ga Ubangiji Ta'ala. Malam ya faɗi abu na farko, wanda shi ne san Allah Ta'ala, so na ƙoli, ta yadda bawa zai gabatar da duk da abinda Allah Ta'ala yake so akan dukkan wani abu da yake so, ya fifita san Allah akan san komai, ya so abinda Allah ya ce ya so, ya ainihin gabatar da soyayyar Allah akan soyayyarsa. Duk kuma wani abin da soyayyarsa za ta ci karo da soyayyar Allah, to zai zaɓi soyayyar Allah ya bar wannan soyayyar. Ce wannan shine sharaɗi na farko wanda yakan sa zuciya ta zama zuciya miƙaƙƙiya, ta zama zuciya wacce take miƙaƙƙiya akan turba madaidaiciya. To al'amari na biyu kuma shine wanda yace al'amru sani alladhi yastaqimu bihi alqalb, al'amari na biyu wanda da shine zuciya take miƙewa ta daidaita, تعظيم الأمر والنهي جرم أمرني دهني، وهو ناشئ عن تعظيم الأمر والنهي ونشيكما جرم أمرني دهني ينسامو أسليني دق جرم ميباد أمرني دكما مينهن. فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه، لمن الله تعالى يا سوكي يا ذريكي يا كوشي بوان دبايا جرم ماشي kuma baya girmama umarninsa, baya girmama haninsa. Allah Ta'ala ya ce malakum la tarjuna lillahi wa qara, me yasa me ku ne, me ke gare ku da ba kwa jin ko ba kwa ganin girman Allah. Qalu fi tafsiriha, malaman tafsiri sun fada wajen tafsirin wannan aya, malakum la takhafuna lillahi azamatan, ce me yasa ba kwa jin tsoron girman Allah. Malai yace wa ma ahsana ma qala shaykhul islam fi ta'zim al-amr wa an-nahy, babu abin da yake kyau ko mafi kyau kamar maganar da shaykhul islam, yana nufin Abu Isma'il al-Harawi, yayi wajen batun girmama umarni da hani. Yace huwa alla yu'arada bi tarkhis jafin, alla yu'arada bi tarkhis jafin, kada a rika gwara umarnin Allah da haninsa da sassauci na wani mai sassauci. Wala yu'arrada li tashdidi ghalin, kada kuma a bijirar da su, wato umarnin Allah da haninsa, ga tsanantawar wani mai tsanantawa. Wala yuhmala ala illatin tuhinu linqiyada, kuma kada a dauke su a dora su akan wani sababi wanda zai raunana miƙa wuya ga Allah. To malai yana magana akan al'amari na biyu wanda da shi ne zuciya za ta zama zuciya mustaqima, al-qalb yakunu qalban mustaqiman, zama zuciya wa take miƙaƙƙiya, totar bisa kan hanya, wato ba karkatacciyar zuciya ba, ba zuciyar da take mara lafiya ba, a zuciya lafiyayya. Abu na biyu bayan soyayyar Allah, soyayya ta koli, sai ta'zimul amri wan nahi, tun ya girmama umarnin Allah da manzansa, ya girmama hadin Allah da manzansa. Wato yayin da Allah ta'ala yayi umarni, mutum ya ga girman umarnin da Allah ta'ala yayi, yayi kokarin yayi wa wannan umarni biyayya gwargwadon iyawarsa. Yayin da Allah ta'ala ya hana abu, ya girmama wannan hanin da Allah ta'ala yayi, yayi kokarin kaucewa abin da Allah ta'ala ya hana daidai gwargwado. Yace wa huwa nashi'un an ta'zimil amri wan nahi, girmama umarnin Allah. Da girmama hanin Allah yana samo asali ne daga girmama shi mai bada umarnin ko kuma wanda ya hana. Wato idan mutum ya girmama umarnin Allah, to wannan yana nuna maka cewa yana girmama Allah. In ya girmama hanin Allah ta'ala, wannan yana nuna maka cewa yana girmama Allah ta'ala wanda shi ne ya hana. Yayin da wani zai baka umarni, ka yi watsi da wannan umarnin nashi, ka yi watsi da wannan dokar tashi, ka take ta, to alama ce ta cewa ba ka girma mai ba da wannan doka. Haka nan yayin da zai yi hani ga wani abu, ka ga cewa babu wani abu a wurinka, kai in ka keta wannan hanin, ka aikata abin da ya hana, ka rika ganin cewa ba wani abu kai ba, to wannan yana nuna cewa ba ka girmama shi wanda ya hana. Amma a yayin da kake ganin girman umarni, kake ganin girman hani, to wannan dalili ne da ke nuna cewa kana ganin girman mai ba da umarnin da mai ba da hani. Saboda haka idan mutum yana girmama umarnin Allah ta hanyar kokarin aiwatar da abin da zai iya aiwatarwa, sannan yana girmama hanin Ubangiji ta'ala ta hanyar barin abin da Allah ta'ala ya hana da nisantarsa, to wannan dalili ne da zai nuna maka cewa babu shakka zuciyarsa cike take da ganin girman Allah. Da babu ganin girman Allah, to da aikace za a ga haka ta hanyar keta umarnin Allah da hannunsa. To shine malam yace fa inna Allah ta'ala zamma man la yu'azzimuhu, Allah ta'ala ya soki wanda duk ya zan baya girmama shi. Wala yu'azzimu amrahu wala nahyahu, baya girmama umarnin Allah, baya girmama hannun Allah. Allah ta'ala ce malakum la tarduna lillahi wa qara, malam yace wajen fassara wannan ayar malaman tafsiri sun fassara wannan ayar cikin fassarorin da suka yi mata da cewa malakum la takhafuna lillahi azamatan, me yasa ba kwa jin tsoron ganin girman Allah ta'ala? Wato ba kwa jin tsoron sultan iko na Ubangiji ta'ala, ba kwa jin tsoron karya dokarsa. Wannan aya kamar yadda kuka sani ta zo cikin siyakin abinda Annabi Nuhu alaihi salam yake gaya wa mutanansa yayin da yake musu wa'azi. Yayi tau shekara da shekaru yana ta musu wa'azi ba dare ba rana, amma burusin kibiyayya gare shi ba waɗanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ɗan kaɗan ne suka yi imani da shi a cikin wannan alfa sanatin illa hamsina ama, shekara 1050 da yana wa'azi. To shi ne cikin siyakin wa'azuzzukan da yake musu, yace malakum la tarjuna lillahi wa qara, me ya same ku ne, me ke gare ku, me kuka taka da ba kwa wato ganin girman Allah? Malamai suka ce abinda yake nufi kenan, alwaqar ana nufin al'azama, alwaqar ana nufin al'azama, ana nufin as-sultan, me yasa ba kwa ganin girman Allah, ba kwa ganin girman ikonsa? Ibn Abbas cikin tafsirin da yawa wannan aya yake cewa malakum la takhshawna lillahi iqaban wa la tarjawna minhu thawaban, me yasa me ku ne ba kwa jin tsoron ukubar Allah kuma ba kwa fatan ku samu lada daga wajensa? Me kuka taka, me gare ku har da ba kwa san ku samu wani lada daga Ubangiji kuma ba kwa jin tsoron ukubarsa? To kaga wannan yana nuna, kamar yadda malam yake cewa anan, yana nuna suka ga wanda baya ganin girman Allah ta hanyar rashin ganin girman umarninsa ko rashin ganin girman haninsa. Malam yace wa ma ahsana ma qala shaykhul islam fi ta'zim al-amri wan nahi, yace me ya kai kyau fiye da maganar da shaykhul islam, yana nufin Abu Isma'il al-Harawi mai littafin madarijus salikin, maganar da yayi wajen bayanin abinda ake nufi da girmama umarni da kuma girmama hani. Yace huwa alla yu'arada bi tarkhis jafin, ولا يعرض لتشديد غال ولا يحمل على إلة تهين الانقياد وتكدى Allah ta'ala ya hana wani abu ko yayi umarni da wani abu kai kuma ka rika laliban wanda zai yi maka sauki ka bar abin da yayi umarni da shi ka aikata abin da ya hana yayin da kai haka to kokari kake ka gwara umarnin Allah ko hanansa da saukin wanda zai saukake maka anan kariki mai maka wato kariki wani mai baka doka bayan Allah ta'ala akwai wadanda zaka ga cewa yayin da suke tambaya ko suke fatawa ko suke so a gaya musu hukuncin Allah a cikin zuciyarsu sun riga sun kudirci bukatarsu idan abin so suke so aikata to kawai abin da suke so su ji an ce ya halatta saboda haka kai tsaye je aikata idan kuma abin ba sa son su aikata so suke su ji an ce ai da ban an hana haramun ne yace to kaji haramun ne don haka kai hakuri to saboda haka ya riga ya sa wa zuciyarsa wannan kudirin yayin da yake tambaya hankalinsa kawai yana ta ƙarin ya ji cewa an ce da shi halal ne ko haram ne gurgurdan yadda yake so yaji to lokacin da ya ji ba haka ba abinda yake so yaji an ce ba wajibi bane sai yaji an ce wajibi ne ko yana so yaji an ce halal ne sai aka ce haramun ne ko aka ce makruhi ne ko yana so yaji an ce mustahabbi ne sai aka ce baya da kyau makruhi ne ko yana so yaji an ce abin wato halal ne abin da haram ne sai yaji an ce halal ne to sai yaji aka san abinda yake fata to sai kaga ya bata fuska ko zuciyarsa ba ta yi masa dadi ba sai kuma ya shiga tunanin inda zai samu sauki sai a ce to alaliba ai akwai wani malami yana dan sassauci wannan malamin daman abu kadan sai ya ja maka hadisi abu kadan sai ya ce ga hadisi to amma akwai wani malami yana nan zai ce maka ai a wata mazhaba an ce ba komai saboda haka sai ya shiga laliban wannan idan ya samu sai ya ce yawwa yanzu ya ji fatawa irin wacce yake so to umarnin Allah da hanansa guda ɗaya ne ba sa karkasuwa Allah ta'ala in ya ce abu kaza wajibi ne to wajibin ne in ya ce haramun ne haramun ne shari'ar guda ɗaya ce tana yiwo a samu saɓani wajen fahimtarta amma dole dai wanda zai dace da fahimtarta ta guda ɗaya ne sauran kuma da suka saba ma wannan fahimtar kuskure ne to a yayin da fahimta ta jingina zuwa ga ayar Allah karara ko fahimta ta jingina zuwa ga ingantaccen hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to an gama magana malamai suna cewa idza jaa nahrullahi batula nahru baqil yayin da korama Allah ta zo to kowa sai ya aji tashi abin nan tashi korama kamar yadda Bahaushe yake cewa sawun giwa ya take na raƙumi to wannan bai kai ma na raƙumi ba ya take na kaza za a ce ko na to ya kamata bawa ya sanya wa zuciyarsa neman hukuncin Allah yake ba wai neman abin da zai dadada masa yake ba yayin da ya ji hukuncin Allah ya sadu da ya miƙa wuya kada ya ce zai rika gwara hukuncin Allah da saukin wanda yake da sakaci shi ne aljafi shi ne wanda yake da sakaci wajen watsi da umarnin Allah kokarinsa kawai ya dadada ba wasu a rayuwarsu kokarinsa kawai ya birge wasu kokarinsa kawai a ce shi ai dan sassauci ne in kana son ka ji sauki ka neme shi to wannan shi ne aljafi malam ya ce to girmama umarnin Allah da girmama hannunsa shi ne kada a gwara umarnin Allah da umarnin da hannunsa da sauƙaƙawa ta wannan mai sassaucin sannan wala yu'arrada li tashdidi ghalin kada a bijirar da su kuma ga tsanantawar mai tsanantawa akwai wanda shi ko da yaushe so yake da an tsananta yayin da za a yi fatawa ya ji cewa ta yi sauƙi wanda shi kuma wataƙila ya riga ya baza mai zafin to ba zai so kuma ya ji ana faɗar mai sauƙin ba to saboda haka koda hadisi ne za a tabbatar masa na manzo sallallahu alaihi wa sallam bai cikakkiyar inganci wata kila ba a sahihai ne yake sahihul bukhari ko a sahih muslim ko duka biyun to zai yi kokarin ya ga cewa ba a tabbatar da wannan hadisin ba an tabbatar da tsanantawarsa to anan ba kaga babu girmama shari'ar Allah saboda haka shi musulunci har kullun tsaka-tsaki ne baya tare da waɗanda suke ƴan sassauci ƴan sakaci baya tare da su wanda suke kuma ƴan tsauri ƴan tsanani shi addinin Allah tsakiya yake haka sifar addinin yake wa ja'ala alaikum fid din min haraj haka shi sifar sa take babu haraj a ciki babu kunci a ciki yusur ne a ciki wannan shine sifar salazima sifatuhu lazima shine wannan yusur din idan kaga mutum an ce da shi ga hukuncin Allah umarni ko hari ya ce da kai yayi tsanani to ka sani wannan ba ta farkin Allah yake girmama ba ta farkin zuciyarsa yake girmama yayin da abu yayi daidai da zuciyarsa to zai karbe shi a matsayin hukuncin Allah yayin da abu ya saba wa san zuciyarsa to a gurinsa wannan tsanani ne tsauraran ra'ayi ne kamar yadda yanzu aka dauki musuluncin gaba ɗaya a matsayin tsauraran ra'ayi ko sallah mutum ya cika zuwa baya fashi za a ce dan tsauraran ra'ayi ne akwai kasar Tunis a lokacin Burgeba da lokacin Bin Ali din nan wanda aka hanbaran nan aka hanbarar da shi in mutum ya cika zuwa sallah ma akai-akai musamman kuma matashi to yanzu nan zabaniyawansa za su kama shi sai kurkuku ce wannan dan tsauraran ra'ayi ne ya yana matashi ba za a ganshi gidan rawa ba yana matashi ba za a ganshi filin bal ba yana matashi ba za a ganshi guri kaza da kaza ba kullun sai dai a ganshi masallaci sahun gaba wannan mai tsauraran ra'ayi ne saboda haka babu wanda zai rizumci masallaci sai tsofaffi waɗanda suka kai shekara 60 abinda ya sama in ku aka ga mutum yana sallar asubahi to kowane irin mutum ne wanda za a kama shi to haka masallatansu na a sallar asubahi fanko suke babu fayo suke ba mutane akwai wani rapport da aka taɓa rubuta na karanta a mujallatul bayan tun kafin a wannan a hanbarar da Bin Ali ta kai waɗanda suke iya sallar asubahi a lokacinta a gidajensu in za su tashi su yi sallah sai dai su kashe fitila don saboda kada ƴan sanda da suke sintiri su ga wani daidai sallah asubahi ya kunna fitilar falansa wato tashi sallah yake nan ba fa fitowa ya je masallaci ba a kawai fitilar falansa aka ga ya kunna to wancan da ya tashi yanzu daidai asuba kaga sallah zai ke nan to da an tashi yayi mai to sai kawai ai gaba da shi a ce aje gida mai lamba kaza akwai wani yana ga duk asuba tashi yake sallah ya za a yi addini mai tsanani irin wannan a ce kana cikin baccinka mai daɗi kawai ka yanke ka tashi ka shiga banɗaki ka jiƙa jikinka komin sanyi ka zo ka kama sallah saboda haka akwai tsanani a ciki akwai sanda shi Burgeban ma ya nemi cewa a rage azumi a rage tsawon awoyin azumi maimakon a ɗauka daga asubahi daga fudowa alfijir zuwa faduwar rana kawai da an yi azahar kowa ya sha ruwa yake saboda ana samun matsaloli a ma'aikatu kamfanoni products ɗin da ake yi suna ƙaranci saboda mutane sun galabaita lokacin azumi saboda haka irin abin da ake fitarwa yana ana samun raguwarsu in azumi ya zo don haka ya kamata a rage tsawon azumi maimakon a yi shi waɗannan daga fuduwar alfijir zuwa faduwar rana da an sha abin nan a dakata salloli ya ce su ma salloli lokutan sallan nan suna ɓata wa ma'aikata lokaci a ce ana tsakiyar aiki kawai ma'aikata su yanke su tafi sallar azhar ana tsakiyar aiki sai yanke su tafi la'asar ya ce ya kamata a fitar da doka da za a riƙa haɗe azhar da la'asar a yi su lokacin la'asar kawai lokacin an tashi ƙarfe 4 an tashi daga ma'aikata ku je ku yi sallolinku amma ana cikin aiki kada wani ma'aikaci ya yanke abin a wannan lokacin su Sheikh Ibn Baz har yanzu fatawar tana da a cikin fatawansa su suka zauna suka rubuta doguwar takarda suka aika masa da sauran manyan malaman na duniya aka ce in yayi wannan doka ya kafirta, to da daman shi bai damu a kafirta din ba. To amma duk duniyar musulunci ta sani waye burge ba, ya kashe malamai ba iyaka. Da ƙarshe Allah ta'ala ya haukatar da shi tun yana da rai, shi bin Ali din wanda yaron sa ne ya hanbarar da shi, wanda shi ma daga baya matasa suka zo suka hanbarar da shi yana ce yana gudun hijira. Duk da dai ke dai an sake biyo da gwamnatin tashi ta windo, an kore ta ta kofa amma an dade ta ta windo, saboda shi yanzu wanda yake shi SFC wanda yake shugaban kasa a yanzu a Tunisia, ai babban dan tafiyar su burge ba su bin Ali din, saboda haka an fitar da su ne ta kofa amma sun dawo ta windo. To kaga waɗannan babu maganar sanin girman umarnin Allah da hannunsa a zuciyarsu. To duk wanda zai ce umarnin Allah so yake daidai da san zuciyarsa, sawa'u umarni ne ko hani, to wannan babu ganin girman mai bada umarnin ko mai bada hannu. Shine yace wala yuhmala ala illatin tuhiru linqiyat, kada kai kokari ka ce zaka fito da wata fassara na umarnin Allah, fassara da za ta rauna da bai kauya ga Allah. Wato mutum ya rika jin cewa yana yin wannan abin ne kawai saboda wannan bukatar da aka faɗa a cikin umarnin, ko yana barin wannan abin da ya bari ne saboda tsoron abin da aka faɗa a cikin aikata wannan, maimakon ya rika jin abin nan yana yin shi dan Allah ne yace ayi, yana barin sa ne dan Allah yace a bari. Alal misali azumin watan Ramadan, Allah ne yace an wajabta mana azumin nan kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace mu dan mu samu takawa, dan mu samu takawa, mu ƙara samun kusanci da Allah. To sai wani ya ɗauka kawai azumi an wajabta shi ne saboda kawai musulmi su ƙara samun lafiya, su samu lafiya, sannan kuma tattalin arzikinsu su samu wato rage kashe kuɗi, saboda in kana azumi kaga ba za ka ci sau huɗu ba, za ka ci sau uku ba, wasu ƙasashen sau biyar suke ci, kamar yin Algeria sau biyar ake cin abinci, sau biyar ake cin abinci. To kaga in azumi ya zo zai ci sau ɗaya ne, to kaga suka ce tattalin arziki zai yi kyau, saboda za a rage kashe kuɗi, saboda haka abinda za ka yi saving account ɗinka zai daɗu. To sai ka yi wa umarnin Allah irin wannan fassara, tafsir maddi. To shikenan wani zai rika yi yana hararo tafsirin da kai wa abin, idan ya samu wata hanyar da za ta yi masa saving din account ɗinsa ba ta hanyar azumin ba, kaga sai ce to me zan ci gaba da yin azumin, ina shin yunwa na gano wata hanya da yanzu zan iya saving din kuɗi na, ko ka ce a ita sallah motsa jiki ne, wani ce to indai haka ne ake sallah, ni ba sai na yi sallah ba, dan kuwa motsa jikin da nake ya fi na wanda masu sallah suke yi, ni dan balle. Kaga ce shi dan balle ko dan guje-guje, sai ce to kaga in dai dan a motsa jiki aka ce a yi sallah, to kaga ai ni ba sai na yi sallah. To kaga wannan fassarar ta raunana jin cewa yana yin wannan aiki ne dan ya bi kauya ga Allah, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce man sama imanan wa ihtisaban, man sama ramadana imanan wa ihtisaban, ko man qama ramadana imanan wa ihtisaban, yayi azumi yana mai imani, yana mai neman lada, yana mai imanin Allah ne ya farlanta masa shi yasa yake yi, yana mai neman ladan da Allah ta'ala ya ajiye wa masu azumi, to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. To amma in yayi azumin ne kawai dan ya samu lafiya kawai, shi wannan shi yasa yake yi, to wannan ba shi da lada, ba shi da lada ko kadan a wurin Allah ta'ala. Akwai sunnar sunnonin azumi irin na su Alhamis da Litinin dinnan da siyamu, abinda siyamu ayyamul bayt 13 14 15 na kowane wata, da siyamu Daud, duk muna da su azumin mukane na tadawwu, mutum ya rika yin su tare da kwaɗayin ladan da suke cikin su. Amma idan mutum ya zumci wannan azumin kawai don ya samu lafiya, bai ɓace ta yi masa yawa, likita yace to da ka rika yin azumi shikenan sai yake azumi saboda wannan tebar da zai samu ya zazzage tebar tashi shikenan zai watsar to kaga wannan babu imani babu ihtisab a ciki ba a ki ka samu wani abu da ta goma shin duniya ba cikin ibada da zaka yi wannan ba laifi bane kai azumin dan neman lada kuma ya kare ka ta fuskar lafiya kai qiyamul layli dan neman lada kuma ya kare ka ta fuskar lafiya wannan duk ba laifi bane laysa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum Allah ya ce in kun je haji babu laifi kuma ku nemi wata falala wato ku nemi arziki ka je aikin haji kuma kai business ka je aikin haji kuma kai oda kaje aikin haji ka wuce Dubai duk babu matsala amma kaje aikin haji kawai saboda business kayi lissafi kaga ribar da zaka ci yayin da kaje aikin haji ko kaje aikin haji kawai saboda an tura ka a matsayin ka na likita ko an tura ka a matsayin ka na nurse ko an tura ka a wani matsayi ne na wani kula da welfare ta alhazai kaje aikin haji saboda wannan kayi lissafi in kaje ka dawo zaka iya canza mota zaka sayi babban gida zaka yi aure wannan shine lissafin ka da yau za a ce za a biya muku ai ku masu aikin welfare da alhazai za ku je aikin haji amma fa babu wani abin da zai biyo baya ku dai aikin haji kuma ku samu lada kace kai ina ba zan je ba in na je harkoki na zan bari anan to kaga ya nuna wannan hajjin da kake zuwa ka je ne musamman saboda wannan bukatar ta ka to baka da lada amma in ka je kana neman lada sai kaga kuma wani abu na duniya wanda zaka ci riba a cikin sa to babu laifi Allah ce babu laifi saboda haka ita niyya tana bacewa ne yayin da aka tsantsanta duniya a cikin ta amma in ka nemi lahira sannan duniya ta biyo bayan lahira suka hadu to babu abin da zai cutar maka da aikin ka ba abin amma in tun karan farko kai ne dan wannan mutum ne yana karatun qur'anin sai yana karatun qur'anin sa fi sabilillah sai bayan ya gama aka ce kai amma karatun qur'anin kai yana da dadi sai kuma yaji dadi wannan baya lalata masa karatun qur'ani amma in tun farko ya riga ya gwagwabe dan yayi karatu a ji dadi ba wai dan ya samu ladan da ake samu akan kowane harafi ba to wannan abin da zai ji a zuciyarsa shine ladan sa kuma yayi wa Allah ya saba wa Allah saboda ka tsantsanta niyya dan duniya ita ce take zama barna amma abin da zai biyo baya na yabo bayan ka riga kai aikin ka dan Allah to baya cutar da aikin ka kai aikin ka dan Allah aka zo aka gani masu yabo suka yabo aka yi maka addu'a ka ji dadin addu'a da aka yi maka aka ce wane ne aikin nan aka yi masa addu'a Allah ya karba Allah ya sa masa abizani Allah ya albarkaci rayuwarsa da zuriyarsa Allah ya sa ya gaba da duniya lafiya ka ji dadin addu'a da aka yi maka wannan bai lalata maka aiki ba amma in da man kai ne dan ayi wannan saboda haka da kai ka ji shiru ka zo kana bambami yanzu gashi mutanen nan ka duba abinda na musu amma ko su bude baki su ce mun gode wa ko su ma bude baki ya ma bude baki ah to kai inna ma nutaimukum li wajhillah a turidu minkum jazaa'an wa la shukura ba za ka iya haka ba in an yi ma godiyar alhamdulillah in ba a ma godiyar ba to kada wannan ta saka bata aikin ka kuma to shine ma'anar wala yuhmala ala illatin tuhinu linqiyat kada a dauki umarni da hani a dora su akan wani illa ne yana nufin sabab wanda sabab din da in aka fassara wannan umarni da hani da wannan sabab din zai rauna da mika wuyar da ake da shi zuwa ga Allah to kada a yi wannan idan mutum ya yi waɗannan abubuwa guda uku ko ya kiyaye waɗannan abubuwa guda uku to wannan shi ne wanda ya girmama umarnin Allah da haninsa malam ya yi sharhin maganar Sheikhul Islam Abi Ismail Al-Harawi yace wa ma'ana kalamihi ma'anar maganar nan tasa anna awwala maratib ta'zim al-haqqi azza wa jalla ta'zim amrihi wa nahyihi ke farkon matakin girmama Allah ta'ala farkon matakin girmama Allah ta'ala shine girmama umarninsa da hannunsa ki wazalika li anna al-mu'mina ya'rifu rabbahu azza wa jalla bi risalatihi allati arsala biha rasulahu wa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ila kaffatin nasi yace saboda mu'mini yana sanin ubangijin sa azza wa jalla ta hanyar sakon da ubangiji ta'ala ya aiko da manzansa da shi zuwa ga mutane gaba daya wa muqtadaha al-inqiyadu li amrihi wa nahyihi abinda wannan sakon da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi abinda wannan sakon yake hukuntawa shine mai kauya ga umarnin Allah da hannunsa وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل ونهيه وأنهم كما يكن سامني تهنير جرم بأمرنا الله واتبائه دبنسا وتعظيم نهيه واجتنابه لكما جرم محانا سدني سنتسا فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لسائب الأمر والنهي سيئذا girmamawar da mumini yake wa umarnin Allah ta'ala da hannunsa yana nuna girmamawar da yake yi wa mai umarnin da mai hannun shine Allah ta'ala wa yakunu bihasabi hadha at-ta'zim min al-abrar al-mashhur lahum bil-iman wat-tasdiq gurgudan irin yadda wannan girmamawar za ta samu a zuciyarsa gurgudan yadda zai kasance ko zai tsinci kansa cikin masu biyayya ga Allah ta'ala waɗanda aka yi musu shaida da imani da gaskatawa وصحة الأكيدة لإنجل تتشير أكيدة والبراءة من النفاق الأكبر دوكما كمتا دقبب منافج وانديك فتد متن دقوتا سمراك ولتكا دباوة دي سامو تنا ساموان وقلن يديك قرم أمرن ألا دهنسا تند إيماني ندى تقواسوني سيفو فند سكي ميدا متن ولي الذين امنوا وكانوا يتقون wanda suka yi imani suke tsoron Allah wadannan sune waliyai da haka imani da tsoron Allah su suke mai da mutum wani tsoron Allah shine bin abinda Allah ta'ala ya umarni abi da kaucewa abinda yake ya hana wannan shine tsoron Allah mutumin da yake taka tsantsan wajen ya ga ya aikata wajiban da Allah ta'ala ya dora akan sa yake iya kokarin sa ya ga cewa ya nisanci abinda Allah ta'ala ya hana mishi tare da imani da Allah ta'ala to wannan shine wali to gurgudan yadda wannan sifa ta kan kama tattare da shi gurgudan yadda riƙarsa a wani taka take saboda haka sifofin na imani da takawa suna ƙara hauhawa a zuciyar bawa matsayinsa na wali taka kuma na ƙara sama saboda haka dukkan mai imani koya yake da tsoron Allah koya yake yana da wani gurgudu na wali taka imanin na karuwa wa littakan na karuwa saboda kada ka ji cewa kai imani kana da imani kana da tsoron Allah ka ji cewa tunda kai mai wannan sihobi ne da kai wali ne Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran manyan sahabbai su ma abinda aka sifanta su da su imani da tsoron Allah don haka kuna kan ka ce to duk sihobin da aka sifanta kowa da shi aka kai ma ka sifanta da su a'a kun hau layi daya amma su suna can gaba ba ka kai kana ƙarshen layi saboda ka gudun da za ka yi ka kamo su ba kaɗan ba ne in zai yi har a kamo su wanda kuma sun riga sun yi fintin kawo ba su kamu ba saboda haka malam ya ce gwargwadon yadda wannan girmamawa ta umarnin Allah da hannunsa ta samu a cikin zuciyar bawa gwargwadon yadda zai samu kansa cikin al'abra masu biyayya ga Allah al-mashhudi lahum bil iman wanda aka shaida cewa su mu'minai ne aka musu shaida da imani da gaskatawa wasihhatil aqidati da ainihin ingancin aqida wal bara'ati minan nifaq da kuma kubuta daga munafici saboda da zarar akwai girmama umarnin Allah da hannunsa a zuciya to babu shakka an yi nisa an ƙara nisa da abin da yake sunan shi munafici saka an kubuta daga abin da yake munafici ne babba wanda zai fitar da mutum daga wato da'irar addinin musulunci Allah kiyaye قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع على المناهي ما ليك فإن الرجل دوم متن قد يتعاطى فعل الأمر زي إيا أيكة أمرني abinda aka ce ai aikata zai iya aikatawa linazar al-khalqi saboda ana kallon sa saboda mutane suna kallon sa wa talab al-manzilati da kuma neman matsayi wal jahi da wata daraja indahum a gurin mutane wa yattaqi al-manahi khashyata suqutihi min ayunihim kuma yana iya barin abin da aka hana dan gudun kada mutuncin sai ya fada a idan su وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي أكوي صلى الله أناك وخشية العقوبات دقمت أوران عقوبو بنا دونيا كمر حدي واندمي شريعة بكبات أسام صلى الله عليه وسلم الشارع أنا يافا إياك ونشي ألا لمن ذنسى amma kace sallallahu to an takaita abin kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma ya saka amma bai kamata a samu ba to haka yafi dacewa fa hadha laysa fi'luhu wa tarkuhu sadiran an ta'zim al-amri wan nahyi to wannan aikin sa da barin sa bai samo asali daga girmama umarni da hani ba wala an ta'zim al-amri wa amirin nahyi bai kuma samo asali daga girmama mai bada umarnin ba ko mai hana wato abinda malam yake cewa mutum yakan iya yin aikin da aka ce yayi ba dan wani abu zai yi ba saboda ganin idan mutane kamar misalan da muka yi saboda wata bukata ta duniya dan mutane suna ganin sa to bara yayi ko dan ya samu wani matsayi a gurin mutane ko dan ya samu wani yabo ya samu wani kirari a wajen su wannan ta sa yayi ya bi wani umarni da aka ce ya bi ba dan Allah ta'ala ya ce yayi ba a'a dan kawai mutane suna ganin sa za su yaba masa matsayin sa zai kara daukaka to wannan yasa yake ko kuma ya guji abubuwan da aka hana ba wai dan Allah ya hana ba yana tunanin girman Ubangiji ta'ala yana tunanin girman ukubar sa yana son kusanci da Allah ta'ala ba wannan ne yasa ya daina ba a'a ya daina ne saboda gudun kada yayi mutuncin sa ya zube tunda dai abin nan an san rashin mutunci ne to bai kamata shi yayi ba saboda mutuncin sa kawai a irin haka da zai yi nesa da mutanen da yake tsoron su ga aibin sa cikin aikata wannan abin to zai aikata saboda haka akwai waɗanda za ka ga cewa a garin da suke za su zama masu kaffa-kaffa da kame kai amma da zarar suka yi nisa daga garin da suke suka je inda babu su irin sani to babu kuma abin da ba za su aikata ba a inda yake zai zama kamanni amma da zarar ya yi tafiya ya shiga inda yake baƙon ido ba a san shi ba to zai yi abin da ya ga dama ko dai ya tafi wata jihar ta nesa daga nan ya tafi Onitsha saboda ka can ba wanda ya san shi bai san kokowa ba to zai je inda bai kamata a gan shi ba inda a nan ba zai je ba zai je sinima zai je club zai je raye-raye ballantana kuma in ya fita ya bar kasar ya jefa kafarsa a Ingila ko ya je America to babu abin da kuma ya zai ba zai yi ba to kaga a nan da yake bin umarni yake kokarin kaucewa abin da aka hana ba dan Allah yake ba dan mutane yake amma in dan Allah yake to akwai inda babu Allah akwai inda Allah ba zai ganshi ba ko ko akwai inda in yaje umarnin ya fadi a nan da yake karkashin lemar umarnin amma da zarar ya fita daga kasarsa ko ya fita daga jiharsa to ya fita daga lemar umarni da hannun yanzu yana firi gare ya abin da ya ga dama to kaga wannan alama ce ta nuna cewa ba yana yi bane dan girmama Allah dan girmama umarnin ko hannun ko mai bada umarnin ko mai yin hannun ba dan wannan yake yi ba yana yi ne dan wata bukata ta mutane malam yace wa khashyata al-uqubat ad-dunyawiyya min al-hudud allati rattabaha ash-shari'u 'ala al-manahi ko saboda tsoron uqubobi na duniya kamar haddi da aka ce shari'a ta ajiye gaba da aikata waɗannan ayyuka na hani ce in yayi sata a yanke hannunsa an kama shi yayi sata a yanke hannunsa yayi zina yana da aure a jefe shi baya da aure a masa bulala a daure shi shekara daya yayi kazafi a masa bulala ya sha giya a masa haddi to waɗannan hukunce-hukuncen shari'a ɗin da ta kiyaye da ta ajiye su yake tsoro, amma da zai jefa kafarsa inda babu wannan hukunce-hukuncen to zai yi duk abin da aka hana shi. Don haka akwai waɗanda suna zaune a irin ƙasashen da ake haɗi kamar Saudiya, inda ba za a bari a fito ana sai da giya rarata ba, ta yiwu a samu wasu marasa gaskiya a cikin gida su ɓoye suna yin burkutu suna sayarwa a ɓoye, wannan duk ana kama su ana samun su ana kuma kama su. Amma a ce ga gidan giya nan shi ma yana biyan gwamnati haraji kamar yadda yake a cikin ƙasashe irin namu, gwamnati ta ba shi lasisi sannan yana biyan ta haraji, saboda babu wanda sai ya hada shi yin giyarsa. Sannan akwai waɗanda za su sha giya an yarda su je guri kaza su sha, kawai kada su zo guri kaza ne ba a so a sha. To idan ya ga cewa yana ƙasashen da babu wannan damar, to zai kokari ya nisanci aikata hakan, amma da zarar ya fita sai kuma ya je ta aikata abin da ya ga dama. Akwai waɗanda suke mazauna Saudiya ne, amma saboda suna jin dokokin da ake da su a ƙasar ba za su ba su dama su yi waɗannan abubuwa yadda ransu yake so ba, wataƙila ko za su yi cikin takuruwa, za su yi cikin tsoro da fargaba da zulumi, don kowane lokaci ana iya kama su. To da zarar aka ce an yi hutu, to sai su haura su shiga irin su Bahrain, wasu su tafi irin su Thailand, wasu su fita ƙasashen Turai, wasu matan tun daga jirgi za su cire hijabin nan da suke sanye da shi a yi shiga irin ta matan banza, saboda a can ɗin ba za a iya yi ba, don haka a can za a kiyaye dukkan waɗannan shigar. Amma da zarar aka je inda babu wannan to za a watsar. To shine yace ko suna bari don gudun kan mutuncin sai zube a idan mutane, ko kuwa suna jin tsoron haddi na shari'a da aka ajiye wannan take hana su su yi. To wannan ba ta'zimul amri wan nahi bane, baya daga cikin ta'zimul amri wan nahi, ko baya daga cikin ta'zimul amirin nahi, barin su da aikatawar su ba ta da wani tasiri a wurin Allah. Mala yake fa alamatu ta'zimi lil awamiri, alamar girmama umarni, ri'ayatu awqatiha wa hududiha, kiyaye lokutanta da iyakokinta, wattaftishu ala arkaniha, da bincike a bisa rukunan wannan abu, mutum ya binciki menene rukunin ibadar da aka dora masa, wa wajibatiha wa kamaliha, da wajiban da suke cikin wannan abu da kuma abin da zai yi aikin ya kammala, umarnin da aka bashi ya kammala, wal hirsu ala tahsiniha wa fi'liha fi awqatiha, da kuma kwadayi, tsananin kwadayi bisa kyautata aikin ko kyautata umarnin da aikata shi cikin lokacinsa, wal musara'atu ilaiha inda wujubiha, da yin gaggawa zuwa ga aikata wannan umarnin lokacin da ya zama wajibi, wal huznu wal ka'abatu wal asafu inda fauti haqqin min huquqiha, da bakin ciki da damuwa da bacin rai idan aka rasa wani haƙƙi daga cikin haƙoƙinta. Wato mutum ya yi farin ciki ya ji daɗi yayin da ya ga ya kyautata aikin ibadarsa, yayin da ya ga ya san umarni, ya san abin da yake wajibi cikin umarnin da aka yi masa, ya san abin da yake rukuni a cikin umarnin da aka yi masa, ya san abin da yake mustahabbi a cikin umarnin da aka yi masa, ya yi ƙoƙarin kiyaye wajibi da rukuni da mustahabbin kamar yadda Allah yake so. Yayin da ya samu kukucewar wani bangare daga cikin abin da Allah ta'ala yake so a yarwata a cikin wannan umarnin, ya rasa samun wani abu na wajibi ko ya rasa samun wani abu na mustahabbi, ya ji cewa ya samu bakin ciki da damuwa kan rashin da ya yi na samun wannan wajibin ko samun wannan riskar wannan mustahabbin, to wannan alama ce da take nuna cewa wannan bawa babu shakka ya san ainihin abin da yana girmama umarnin Allah da hannunsa. Malam ya bada misali ya ce kamar ya hazinu ala fautin jama'ati, kamar wanda yake damuwa da bakin ciki in ya rasa sallar jami'i, ويعلم أنها لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا يريد سنن cewa ko da shi kadai idan yayin sallar ai an karba yanzu dai ya rasa jami'i amma ai ko da shi kadai in yayin sallar an karba amma fa yana jin cewa yayi asarar linkin sallar sa 27 da za a yi masa salatul jama'ati afdalu min salatil fardh bi 27 daraja hadisi abdullahi dan umar dake cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar mutum sallar jami'i ta fi sallar mutum guda daya da kaso ko kuma hasana wato lada 27 lada 27 to ya rika jin cewa ko da yanzu in yayi sallar shi kare ai an karba sai ga cewa to ai da a ce na same ta cikin jami'in to ai zan samu cikakken ladan da masu jami'i suke samu yanzu fa na yi asarar kaso wanda ban san girman su ba kaso 27 da ya kamata in samu na rasa shi malam ya cika bada misali yace walau anna rajulan yu'ani al-bay'a wash-shira'a yafutuhu fi safqatin wahidatin fi baladihi min ghayri safarin wala mashaqqatin 27 dinaran da a ce wani mutum da yake harkar saye da sayarwa a cikin harka guda wata sabga guda ta kasuwanci da zai yi ta a gasarsa a garinsa ba tare da ya yi tafiya ba ba tare da ya sha wahala ba ya ji cewa zai samu asarar dinari 27 ko kace 27,000 ko kace 270,000 ya ji cewa a harka guda ɗaya ga wani dil ya samu idan aka zartar da shi ba tare da ya yi wahala ba ba tafiye-tafiye amma aka zartar da shi zai samu wannan ribar sai kawai ya rasa ta yana zuwa aka ce ai an gama da ka zo ɗazun nan kafin nan da minti 30 ai da ka samu da kai za a yi kuma ga abin da za ka samu ka sanka la akala yadayhi najman wa asafan da ya kusa cinye dan yatsansa ko ya cizge dan yatsan saboda nadama yadda zai rika cizar dan yatsa sai ya kusa cinye dan yatsan wa kaifa to ta yaya zaka kwatanta wannan da wannan wa kullu dha'fin mimma tadha'afat bihi salatul jama'a khairun min alfin wa alfi alfin kowane ribi daya daga cikin ribi 27 din nan wanda mutum zai samu a dalilin sallar jami'i ya fi dubu dinari dubu kai ya fi dinari miliyan da wannan ya rasa kai kwatanta kai dan kasuwa da wannan asarar da wannan yaya zaka ji ciwon waccan asarar to ka sani asarar da zaka yi a nan kowanne yanki ɗaya daga cikin yankunan ladan da ka rasa fa ya ninninka wancan sau miliyan fiye da miliyan fiye da sama da abin da baka tsammani shi da ya ce wa masha Allahu ta'ala to amma ɗan adam ba wannan ne lissafinsa ba lissafinsa kawai sha yanzu magani yanzu wannan abin fa an ce sai an je can amma wannan ba yanzu ina da harkokin gaba na zan yi Allah ta'ala ya gudanar da mu lokaci yayi za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana